Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararru barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Afrilu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi da Baballe da kanan labarai.
A jiya talata mutane akalla 2 sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka. A yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farahula. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sipaniya biyu da wani dan kasar Island a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi 1 cikin 100 a kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya.
Kanan labarin duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa majalisun dokokin Najeriya sun tafka zazzafar muhawara akan batun rashin tsaro a kasar.
Eh, kudurin nan shine za mu kira wa'annan hafsoshi za mu zauna da su, amma zaman da za mu yi namu ne kurin da su, saboda mu gaya wa juna gaskiya, su gaya mana gaskiyar menene ake ciki. To muna so mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne.
Lamarin tsaro a arewacin Najeriya kuma na daukar sabon salo, inda jama'a ke nuna bukatar su na daukar hukunci da hannunsu.
Dole sai an yi investigation an tabbatar da cewa bandit ne kuwa bandit ba. Haka nan yi a abin yi a sakin angry mob sai dai a ba su suka kashe. Kaga ba wani dan sandan da zai zo ya dauko sosai laifin da ya yi ba mutane su kashe.
Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa da baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya talata mutane akalla 2 sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka. A yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farahula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby, wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu, yayin da yake ran gadin sojoji da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da Njimai na babban birnin kasar. Kafafen yaɗa labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Mandu na kudancin kasar, sannan an kuma kashe wani a birnin Njimai na. Zaman ɗarɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada, bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba Deby, wanda ya shafe shekaru 30 yana shugabancin kasar. Wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida kasar Sipaniya biyu da wani dan kasar Island a gabashin kasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaƙi da masu farauta ba bisa ka'ida ba a gandun Arli National Park, lokacin da 'yan bindigar suka kai wa masu sintirin hari, a cewar majiyar jami'an tsaro a kasar da ke yammacin nahiyar Afirka. 'Yan jarida suna ɗaukar fim ɗin labarin yadda hukumar Burkina Faso ke magance matsalar yin farautar dabbobin gandun dajin. Kwamitin Sipaniya ta bayyana sunayen 'yan jaridar David Bryan da kuma Roberto Perail. Mun tabbatar da wannan mummunan labarin, Prime Minister Sipaniya Pedro Sanchez ya wallafa a shafinsa na Twitter, yayin da yake aika saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan waɗanda aka kashe. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya ta talabijin jiya talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi 1 cikin 100 na kamfanin mai na Saudi Aramco ga wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco, babban kamfanin man fetur na duniya, wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Saudi Boz a ƙarshen 2019, zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba. Karima Salman ya faɗa cewa suna tattauna kan sayar da kashi 1 cikin 100 na kamfanin ga wani babban kamfanin makamashi na duniya a wata yarjejeniya mai muhimmanci da za ta ƙara bunƙasa sayar da man na Aramco ga manyan ƙasashe ba tare da ya yi ƙarin haske ba.
Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya, bayan zaman muhawara kacokan akan rashin tsaro, Majalisar Dokokin Najeriya ta ce a kafa dokar ta bace a fannin tsaro, amma a bangaren dattawa an fi ganin shi da a kafa sansanoni a wurare da aka fi samun rikice-rikice da fitintinun 'yan tada kayar baya, musamman a shiyoyin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, inda 'yan Ali Sunna Lidda Awatuwar Jihad, wanda aka fi sani da Boko Haram, suka kafa tutocinsu a wasu ƙauyuka da suka kwace. Wakiliyarmu Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
Shanin rashin tsaro a Najeriya ya yi matukar daukan hankalin Majalisar Dokokin Kasar, inda suka shafa sa'o'i fiye da hudu suna tattauna dabarun yadda za a magance wannan al'amari a shiyoyi daban-daban. Wannan lamari na rashin tsaro da Majalisar Wakilai ta dauki tsawon lokaci a kansa ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe na kisan gilla da kunci da wasu al'ummar kasar ke fuskanta, wanda kacokal yana nuna buƙatar kafa dokar ta ɓaci a fannin tsaron, in ji shugaban Majalisar Wakilai Sami Bajabiya Mila.
The House reiterates its commitment to the security and corporate existence of the Federal Republic of Nigeria and will therefore accelerate its engagement with stakeholders at a special security summit that is being organized by the House of Representatives.
A majalisar dattawa kuma cewa aka yi ranar wanka ba a boyen cibi, domin kuwa rashin tsaron ya dauki wani sabon salo da ke buƙatar zama da manyan jami'an tsaro, a cewar Senator Muhammad Sani Musa daga jihar Niger ta Gabas.
Eh, kudin nan shine zamu kira wa'annan hafsoshi, zamu zauna da su, amma zaman da zamu yi namu ne kurin da su, saboda mu gaya wa juna gaskiya, su gaya mana gaskiyar menene ake ciki. To muna so mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne. Kasan nan ba zaman lafiya. Ko da kuke neman labaran nan da mu da muke ba da labaran nan, duk ba mu san ba mu ba wanda zai ce yana kwanciya yanzu.
To wani abu ne za ku yi daban da wanda kuka saba? Domin kullun ne sai kun kira wa'annan shugabannin hukumomin tsaron nan, ku ga magana ku ce harkan tsaro ba kullun sai an bayyana ba.
Cikin abubuwan da muka shimfiɗa za mu yi, wanda yake ba za ka iya ɗaukan gaba gadi ka ce ga abin da kake so ka yi baka san gaskiyar me ke ƙasa ba. Muna ƙasar nan mun san an ba da dala biliyan ɗaya aka ce za a je a so kayan yaƙi a ƙasar nan, aka ce za a ɗauki ma'aikata. To ka duba wani abun takaici a ƙasar nan, a ce 'yan sanda da za a ɗauki aiki an gaza ɗaukan su, saboda wai sashen ɗauka daban, shugaban 'yan sanda nashi daban.
Shi kuwa Senator Hassan Nasiha cewa ya yi dole ne a magance barazanar rashin tsaro da kasar ke fuskanta baki ɗayanta.
A barazana kamar yadda muka faɗa a baya ba ƙarama ba ce. Duk barazana za a kashe ɗan adam, a kwashe dukiyoyi, a ƙone dukiyoyi, wannan barazana tare da ita kuma a haƙiƙanin gaskiya ana cikin wani yanayi. So abin da muke cewa shine policy ya canza. Magana tsaro ya zama to shine babban ala a cikin Najeriya. Ba mu da buƙatar komai face sha'ani na tsaro ya zama to an yi magana.
'Yan majalisar da dama da suka yi magana ɗaya bayan ɗaya, kamar su Smart Adeyemi da Chima Roke Nnamani da Biodun Olujimi da Sirake Dixon, sun ce lallai fa lokacin ɗaukan mataki yayi domin ƙasar ta samu lafiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baballe dauke da sauran labaran duniya.
A jiya 30 miliyoyin Amurkawa da aka yi wa allurar rigakafin COVID-19 sun sami sassauci kan shawarwarin gwamnati na saka takunkumi a waje. Sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC sun ce waɗanda aka yi musu cikakkiyar rigakafin COVID-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje, sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a. Jim kaɗan bayan sanarwar, shugaban Amurka Joe Biden ya yi ƙarin bayani a fadar White House kan sabbin shawarwarin. Biden ya ce hukumar CDC ta yi wannan sanarwa saboda masana kimiyyarmu sun gamsu da bayanai da ke nuna cewa yiwuwar kamuwa ko yaɗa ƙwayar cutar ba shi da yawa sosai. Kurdawan ƙasar Iraki waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan IS a yanzu suna cikin fargaba game da wata sabuwar barazanar mayakan Shia da Iran ke marawa baya. A cikin 'yan makonnin nan, yankin Kurdawan mai cin gashin kansa ya sha fuskantar hare-hare da roka da jirage marasa matuki da aka kai kan sansanonin da ke karɓar sojojin Amurka da dakarun ƙasashen waje. Hare-haren sun kashe akalla ma'aikacin kwantiragi ɗaya da sojan Turkiya, kana sun jikkata wasu da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kira Firaministan yankin Kurdawa Masrur Barzani a makon da ya gabata don sake jaddada kudurin Washington na ganin dorewar Iraki da yankin Kurdawan Irakin, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lamarin rashin tsaro a arewacin Najeriya na ci gaba da daukar sabon salo, inda jama'a ke nuna bukatar daukar wa kansu hukunci. Irin haka ya faru a jihar Sokoto da ke arewacin kasar, inda matasa suka husata suka koda ofishin 'yan sanda da wani da ake tuhuma dan bindiga ne saboda an hana su daukar doka da hannunsu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da safiyar ranar Talata ne wasu mutane da ake tuhuma cewa 'yan bindiga ne suka shiga wani ƙauye mai suna Kainuwa a karamar hukumar mulkin Kwari da ke jihar Sokoto, inda suka yi fashi gidan wani alhaji. Bayan sun wuce, jama'ar garin suka bi sawunsu, suka tarar da wasu mutane shidda suka kama su akan tuhumar cewa su ne marayin. Daga nan suka hannunta su ga jami'an 'yan sanda domin ɗaukar matakin da ya dace. Rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakinta ASP Sanusi Abubakar ta ce bayan da DPO ya karbi mutanen, sai jama'ar suka nuna buƙatar a bari su kashe mutanen da ake tuhuma.
An ta kiran mutane ana gaya masu cewa bandit ne. Rubiya bandit dole sai an yi investigation an tabbatar da cewa bandit ne ko ba bandit ba. Haka nan abin yi attracting angry mob. Sai dai a ba su suka kashe. Ka ga ba wani ɗan sandan da zai zo ya ɗauko suspect laifin da ya yi ba mutane su kashe. Ba zai yi ba. So in an attempt ki rescue wa'annan suka yi bonin suka samu police station wuta suka kona mai ci kanshi motar tashi ta hawa da motocin 'yan sanda da suke wurin. Suka kuma yunkurin da yake don ya kare rayukan wa'annan din kuma suka kama ɗaya suka kona shi shi ma. Sannan response team suka je suka yi dispersing nasu, sannan sauran kuma aka tafi da su CID. Cewa mana na ana ta bincike tun da wa'inda suka aikata wannan abu mutane ne wanda suke cikin gari. Ma an san ma hankali za a yi ta kama su ɗaya bayan ɗaya insha Allah.
Na zanta da wasu shaidun gani da ido akan abin da suka gani.
Jama'a gari sun ka taho sun ka nuna dole sai an ba su mutanen. Sun kori mu sun kama halbar bindigogi, sun kori mutane gabas, sun kori mutane yamma, kudu, arewa. To har dai Allah ya kaddari da an ka hukunto da ɗaya daga cikin barayin guda zai mutu. To kayan aikin sun kare, to sai sun kai ta daga cikin mota da gudu.
Ni bukatar mu gurata Allah mu ga an kashe su saboda suna gaba sun gulata mana Allah ya ji su kuta yanzu ina gaduwa cikin jihar Sokoto babu abin da ka illa daga Kernafis sai ana kashe ana ta'addanci.
Wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke fuskantar har-haren ta'addanci musamman a gabacin Sokoto duk da wannan wata na azumi da ake ciki. Sa'idu Neno Ibrahim dan majalisar dokoki ne na jiha wanda yankin da yake wakilta yafi fama da wannan matsalar.
Babu ranar da barayin nan basu zo wani gari ba, sun zo garin Kurawa, sun zo tare din, sun zo Dankawa, sun zo Sarkawa, sun zo Masken Waya, sun zo Katsalle, kuma za su fada su ce za mu je gari kaza, kuma za su zo. So saboda haka kaga abu ne wanda ya kamata a dauki mataki na gaskiya. Federal government ta dauki mataki in dai jiragen nan na yaki akwai su a Najeriya, don Allah don Annabi tsakanin Katsina da Zamfara da Kebbi a kawo mana guda daya.
Bisa la'akari da yadda jama'a ke kokawa akan ayyukan ta'addanci da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a, rashin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsalar kan iya haifar da wasu matsaloli na daban a nan gaba. Kamar yadda alamu suka nuna, jama'a sun fara buƙatar a bari su kashe 'yan ta'adda da kansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. kwanaki biyu bayan jana'izar marigayi shugaban kasar Chadi Idris Deby an fara rade-raden cewa da akwai lauje cikin nadi a mutuwar shugaban.
Sai gashi aka ce mun wai ya je fagen daga kuma shi soja ne. Hal a ce za ya je ya tsaye yayi tsaye inda in aka halbo za a same shi abun na yana da mamaki.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin ta makon da ya gabata ne aka wayi gari da labarin rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulki. Rundunar sojin kasar ta bada sanarwar cewa shugaban ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu a fagen daga inda dakarun kasar ke gwabzawa da yan tawayen FARC a arewacin kasar. Kwana daya bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar a wa'adin mulki na 6. To sai dai tuni da aka so mu jefa ayar tambaya akan mutuwar ta Idris Deby inda manazarta da masu fashin baki ke bayyana ra'ayin cewa akwai dai wata kullalliya da aka yi ta kashe shugaban sabanin yadda aka bada sanarwar cewa yan tawaye ne suka kashe shi a bakin daga. Shehin malami kuma mai fashin baki akan siyasar duniya Professor Bubena Maiwa na jami'ar Anta Diop da ke kasar Senegal na daga cikin masu irin wannan ra'ayi.
Na farko dai shine cewa in dai shugaban kasa iya shugaban bataliya hashi da kanshi ya je to za a karfafa yanayin tsaro. Mun gan shi a zamanin da ya kai hari ya shiga gaban rundunar sojan Chadi a cikin kogin Chadi inda an karfafa yanayin tsaro. To yanzu sai gashi aka ce mun wai ya je fagen daga kuma shi soja ne. Hal a ce za ya je ya tsaye yayi tsaye inda in aka halbo za a same shi abun na yana da mamaki. Babban soja ne kuma shi mutum ne wanda ya saba da yaki, ya tashi cikin yaki, ya girma cikin yaki, har ma yana shugaban kasa yana zuwa yaki da yaki ya karbi iko. Duk abin da muke gani dai shine cewa akwai wani karfi bayan abin da aka yi, wato cewa da yan Chad su to su faɗa mana gaskiya. Su yan tawaye suna ikirarin cewa da su ne suka kashe Idris Deby, wannan kamar kwalliya ce suke son yi ma kansu. In aka je aka diba abin da a sanadin cewa da Idris Deby ya rasu yana daban. Me yasa nace haka? In aka tsaya aka dibi hudubar da shi shugaban kasa Faransa ya yi a wajen zana'izar shi, to hudubar nan fa tana nuna cewa akwai matsaloli. Na ɗaya, kowa ya san ƙasar Faransa ƙasa ce wadda take Allah wadda da juyin mulki ta ƙarfi ta soja. To amma gashi kwana ɗaya bayan an kashe shi Idris Deby kin aka zo aka yi juyin mulki ta fannin soja, aka kwaci iko da ƙarfi, kowa na ji yana gani. Ƙasar Faransa kawai sai ta ce to ta gane ta yarda da hakan. Kungiya haɗin kan Afirka ita ma kankanta bata hudo ta yi magana ba cewa da ta yi Allah wadda da irin wannan abin kamar yadda ta saba. Wa'annan ababen suna nuna mana cewa da akwai wani hannu bayan kisar da aka wa Malam Idris Deby.
To amma Farfesa, wa kake gani yake da hannu kuma menene dalilin yin haka?
Mun saurare shi a zamanin yakin zaɓe ya yi maganganu ta cewa da ya kamata a ce ƙasashenmu na nahiyar Afirka su tashi tsaye-tsayen daka wa'annan da suke sace mana arziki, wa'anda sun saba suke sace mana arziki, a daina sace mana arzikinmu a bar mana kayanmu, kuma su bar ɗaukanmu su wa'annan masu hannu da shuni, ko kuma in ce mayyan ƙasashen duniya su bar ɗaukanmu kamar bayinsu. Wa'annan irin maganganun suna zama kamar sanadin cewa da a kashe shi. Mun taba ganin irin haka, an taba yin haka da shugaban kasa Burkina Faso Thomas Sankara, an taba yin haka nan da shugaban kasa Congo Demokradiya wato Laurent Désiré Kabila, an taba yi haka na a nan kasar Chad wato shugaban kasa Ngarta Tombalbay da ya shiga halin naki, wato cewa da a zo a sace ma kasar Chad kuɗin su ko arzikin su a je a yi amfani da su. An yi shi a jamhuriyar Niger a zamanin Jor dangane da farashin uranium, da ya ce a ɗaga farashin uranium a ƙara mishi muhimmanci a kamar juyin mulki. An yi shi da shugaba Tanja a jamhuriyar Niger, duka kowa ya san dalilin da aka hamɓarar da shi wannan shugaba Tanja, tunda shi bai kawo sauyi ba a kundin mulkin ƙasa, a cewa ne a ɗan ƙara mishi ida irin aikin da za a hudda Nijar daga cikin irin halin ƙaƙandin ke yi. To amma akwai wata mashahuriyar ƙasa, mugunya ƙasa a cikin duniyar nan, wadda ya zamanto ita ta yi mallakan ƙasashe, wato ƙasa Faranshi. Muddin ya zamanto wannan ƙasar mutane ba sa amfani da abin da ita take so, kowane shugaban ƙasa ne za ta gama shi. Na zana muku da yawa za ta gama da shi, na zana muku da yawa wanda ta gama da shi. Wato bugu da ƙari, duk shugaban ƙasa in dai aka ce na cikin faɗin ƙasar da Faranshi ta yi zaman mulkin mallaka ne, ya tashi yana so ya nemo ƴancin kan wannan ƙasar, to ƙasar Faranshi za ta gamawa da shi. Mun gani kuma ƙasar Faranshi da ya zamanto tana fargaban cewa da shugaban ƙasa Kaddafi, Muammar al-Kaddafi, za a yi huddo ƙasashen da ita ta yi zaman mallakar su daga cikin halin ƙaƙani ke yi. Kowa ya ga irin yakin da suka kai su kan ɓar da shi, kuma har suka kashe shi. Kuma kwanaki masu zowa kowa za a ji yadda aka yi, kamar yadda aka kashe sauran shugabannin ƙasan Afirka. Aka san yadda aka yi, labari za ya zo muna cikin kwanaki na gaba ta cewa da akwai hannun ƙasar Faranshi cikin kisan da aka wa Idris Deby.
Duk da yake dai rundunar sojin ƙasar ta Chadi ta naɗa ɗan marigayin Janar Muhammad Idris Deby a matsayin sabon shugaban gwamnatin riko ta soji domin daidaita al'amura da kuma mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya nan da watanni 18. To amma akwai wasu rahotannin da ke bayyana cewa wata ɓaraka ta kunno kai a tsakanin majalisar ta mulkin soji. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka an sami takaddama da rashin yarda tsakanin su kansu ‘ya’yan marigayen da ke kan manyan mukamin soji, lamarin da kuma ke ƙoƙarin yaɗuwa ya zuwa rundunar baki ɗaya, a daidai lokacin da kuma ake baza rahotannin cewa ‘yan ƙasar suna nuna rashin amincewa da gwamnatin mulkin soji. Wannan lamari a cewar Farfesa Bube na Maiwa wani babban hatsari ne ga ƙasar da kuma kan iya shafuwar dukkan ƙasashen yankin Afirka ta Yamma.
To akan gaskiya ƙasar Chadi za ta shiga cikin halin ƙaƙani ka yi. Wato dama ƙasa ce wadda ya zamanto akwai matsala sosai-sosai, ƙasa ce wadda in kuna tuni cikin shekaru 1980 suka shiga cikin halin yaƙin basasa. To ina ganin cewa in aka tsaya aka diba arewacin ƙasar, wato ƙasar Libya ba kwanciyar hankali, ƙasar Sudan ba kwarcin hankali tunda mun san da cewa da bangaren Darfur akwai matsala, ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ba kwanciyar hankali, a ƙasar Kamaru iyaka da Chadin akwai Boko Haram, a ƙasar Najeriya akwai Boko Haram, a Jamhuriyar Niger kuma akwai yanayin tsaro a cikin ƙasar. To yanzu in aka zo aka samu wannan baraka, muna fargaban cewa da kamar Chadi ta koma cikin irin halin da ta shiga cikin shi a cikin shekara 1979 zuwa kamar shekara ta 1980, inda suka samu yakin basasa. In ma ba yi hankali ba, matsalar za ta kai su haccewa da kamar a raba Chadin biyu, saboda 'yan kudancin Chadi wannan abin duka da ake yi bai shahe su ba. Inda muke nan muna tsoro shine cewa da yanayin ƙasar Libya, tunda akwai makamai, yau kowa yana iya samun makamai kamar da kake izuwa ka je ka sayo dan masara ka zo ka ci. In kuma ta shiga cikin irin wannan halin, gashi yanzu 'yan ta'adda sun zo sun watsu a cikin bangaren Sahel, wato ƙasa irin su Niger, irin su Mali, su Burkina Faso, har zuwa su Mauritania, wato cewa da abin za ya shahi ma sauran ƙasashen ba ƙasar Chadi kaɗai ba. In wannan abin ya tabbata cewa da ɓarakar da a tsakanin su ƙungiyar ta sozawa ga wa'ancan 'yan tawaya, wato za ta shafi ma ƙasashe da yawa.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin YouTube a Hero Dodo ne da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma
dalla a gaida da sanyin na. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Ummul Kursun Nazirul Adam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ayshatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum bima aslaftum fil ayyamil khaliya wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم لجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم صدق الله العظيم
صدق الله العظيم الله يكرم منا يذكر لك شيء تزامك ومكو لابالي أتكيشي
A jiya Talata mutane akalla 2 sun mutu a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta sojoji ta mika mulki ga farar hula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby wanda aka kashe a ranar 19 ga watan nan na Afrilu yayin da yake ran gadin sojoji da ke fafatawa da dakarun ƴan tawaye a arewa da Njimaina babban birnin kasar. Kafafan yaɗa labaran ƙasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Manduna kudancin ƙasar sannan an kuma kashe wani a birnin Njimaina. Fasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne sun kashe wasu 'yan jarida ƙasar Sifaniya biyu da wani ɗan ƙasar Island a gabashin ƙasar Burkina Faso a ranar Litinin. 'Yan jarida suna tare da ayarin da suke yin sintiri na yaƙi da masu farauta ba bisa ƙa'ida ba a gandun Arli National Park. Lokacin da 'yan bindiga suka kai wa masu sintirin hari a cewar majiyar jami'an tsaro a ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia ya faɗa a cikin wani jawabi da ya yi ta talabijin jiya Talata cewa masarautar na tattauna kan sayar da kashi 100% a kamfanin mai na Saudi Aramco wani babban kamfani na makamashi na duniya. Yarima mai jiran gadon Muhammad bin Salman ya ce Aramco babban kamfanin man fetur na duniya wanda aka sanya a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Saudi Boz a ƙarshen 2019 zai iya ci gaba da sayar da ƙarin hannayen jari ciki har da na masu saka jari na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa ko biyu nan gaba. A jiya Talata miliyoyin Amurkawa da aka yi wa allurar rigakafin COVID-19 sun sami sassauci kan shawarwarin gwamnati na saka takunkumi a waje. Sabbin shawarwarin daga cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC sun ce waɗanda aka yi musu cikakken rigakafin COVID-19 cutar da coronavirus ke haddasawa ba sa buƙatar saka takunkumi a waje sai dai idan suna cikin cunkoson jama'a.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Tuba Hero Biodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba ya ko makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.